Manunia.
Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya, in Allah ya so ya da zamu shugabancin Najeriya kuma zamu gyara Najeriya.
Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour kenan ke cewa har yanzu fa suna kan bakar cewa jam'iyyar Labour ce ta lashe zabe kuma ƴan kasa ma za su sha mamaki. Game da sa'ar sallamar saba layar likewa kujerar shugabancin Najeriya da Sanata Bola Ahmed Tinubu yayi kuwa wasu ƴan Najeriya ne suka fara haska mai yadda ya kamata yi mulki.
Mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen na an tantance su ba wai wani ne wanda kawai in yazo ya sha shayi Abuja mutanen kauyen suna nan ministry din yana nan kuma ba gaskiya a
cikin Abdul Bola Tinubu shine wanda yake da haƙin gaya duniya abinda zai yi wurin dauka mu abokan aiki ministoci da sauransu
sai dai ganin sabon shugaban kasa Tinubu ya sanar da sabulle talabin mai a tare Najeriya wasu talakawa sun ce ai talakan kasan kawai za a cigaba da tagayyarawa domin shine kawai zai dinga jin jiki
a wannan cir fara cin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu yayi mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare
wadannan ba so mun taumuka tatso cikin tarin muryan da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kuka saba sauraron shi babu wani shamaki shiri na 120 cikin jerin shirin manuniyan da ke kawo muku bayanai kabaci kabaci batun bicin baje kabaci kabacin bayanan kuma shi yasa dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Sanata Dattu Baba Ahmed ne ya ce har yanzu suna da yakinin cewa su za su karbe shugabancin Najeriya cikin sauki
mun ce ba mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara mun shigar da kara muna nan kuma muna jira a dawo mutan Najeriya da haƙin su saboda wanda ya kamata a ce ya kare gaskiya ka ga shi ke kan gaba wajen tabbatar da rashin gaskiya to wannan maimakon irin mu mukaraya sai mu karfafa na ɗaya muka zo jahar da wanda suka ba yanzu Alhaji Tinubu ya shekara 8 yana gwamna mu muka ci wannan jahar binnin tarayya wanda suka shekara 47 suna neman shugaban kasa su biyun nan ba su ci kashi 25 a birnin tarayya ba wanda an saba wa constitution din Najeriya saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni ina nan kuma bakin abin da na faɗa Peter Obi da ni muka ci wannan zaben in dai za a yi gaskiya a Najeriya in Allah ya so ya da zamu shugabancin Najeriya kuma zamu gyara Najeriya
game da maganar daga karan da wata kungiya ta yi wa ƴan arewacin Najeriya kuwa shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Comrade Jamil Ali Charanci ne ya cire ya tsangaya wa sabuwar gwamnatin shugaba Tinubu cewa ya yi a hankali da kungiyoyin da ke kokarin ganin sun tsaga Najeriya yanki yanki
ya kamata ita OPC ta sani cewa Alhaji Ahmed Bola Tinubu ya samu kashi 30 na ƙuri'an da ya zama shugaban ƙasar Najeriya ne daga arewa maso yamma kadan a arewa gabaki daya samu ƙuri'a 2,500,000 da wasu alƙalumma amma inda ya fito ma inda aka haife shi a jahohin South West ya samu ƙuri'a 2,100,000 na abu wanda ya gwada cewa ƙuri'un shi da ya samu ya zama shugaban ƙasa daga arewacin Najeriya ya same su saboda haka akwai ban mamaki ƙwarai da gaske a irin wannan lokaci a ce har wata kungiya irin ta OPC wanda ta fito kiri-kiri suka yaki ta wannan tafiya tashi da su da kungiyoyin yarwa mu hada a fene fere suka fito suka gwada ba su yi amintar sakar shi ba ba za su goyi bayan shi ba amma a ce yau su ne suke fitowa suna gaya mu wani yanki na Najeriya cewa wai kas su fito su yi magana kan abin da constitution din Najeriya ba su da masu yi ya kamata shi shugaban kasa ya sani cewa wannan kungiyoyi suna nema ne su hada shi da mutanen da suka jajirce suka gwada mai kauna suka gwada mai soyayya a daidai lokacin da ke bukatar al'umma
tun bayan rantsar da gwamnatin shugaban kasa Sanata Bola Ahmed Tinubu wasu ƴan kasa suke ganin ya kamata a gaya mai yadda zai murgina gwamnatin dan ta tafi akan kyakkyawan tafarki General Haruna Garba Gololo mai ritaya ya ce idan dai har za a gaya wa gwamnatin Tinubun gaskiya ya zama wajibi a shaida mata cewa akwai aiki fa a gaban ta ga diddike
yara wanda da suka tafi track na wata 8 yaran mu suna zama a gida na asu din nan ba ma so a saki a yi shi don dama yace shekara hudu ne a campaign din sa muna so ya tsaya haka sannan mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen nan an tantance tantance su, ba wai wani ne wanda kawai in yazo ya sha shayi a Abuja mutanen kauyen suna nan ministry din yana nan kuma ba gaskiya a ciki. Na biyu shine tsaro, tsaro ya tabbatar cewa za a kare mutane ba kawai sai yayi kamin ya dauka sojoji a kai ba, akwai abin da ake kare proactive, wato kamin ya faru a tsare ba wai sai an yi ba kuma a dauka sojoji kaman battalion 2 ko 5 aje a aje su ba an riga an gama abin da za a yi. Sannan special advisor on security wanda zai kawo, ya kawo mutum wanda ya san aikin da yake, saboda shugaban kasa ya yi kokari amma a wajen nan ya dan kuskure, saboda shi wanda aka kawo engineer ne shi, ya kamata ya kawo artillery, infantry ko military police ko intelligence. Local government 774 din ya kamata 12 yana da report a hannunsa, ba wai sai an yi abu kamiya ba shi report. Kuma ina son local government a ba su kudin su direct, ya lokacin muna na soja ana ba su kudin su, yanzu kuma an kawo gwamnati sun sa local government aljihu.
Game da maganar mirgin da mutanen da za a baiwa mukamai a gwamnatin Sanata Bola Ahmed Tinubu kuwa shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu ne yace ai duk wata damar damka mukamai ta shugaban kasa Tinubu ce kadai, sai dai kawai su su kai mishi dauki.
Gwamnati mu za mu sa ido mu ga cewa abin da muka yi na alƙawari ba mu kauce ba, dai gudun iyawa mu da hali da haka mu ciki za mu yi abin da muka alƙawari insha Allah. Shi Abdullahi Bola Tinubu shine wanda yake da haƙƙin gaya duniya abinda zai yi wurin dauka mu abokan aiki shi ministoci da sauransu, iyakan na shine za mu ba dukkan goyon baya da ake bukata don tabbatar da yayin nasara ba samun cikas wurin baiwa yan jam'iyya da waɗanda shi shugaban ƙasa zai ga cewa zai iyaki da su don neman nasarar rayuwar gwamnatinsa.
Alƙawarin da yake ba su rabo a tafiyar za su fi da su ba shakka, na ce ba wanda zai ce da su kowa, amma duk abin da za mu yi na raya ƙasa za mu yi ne tunanin kowa cikin zuciyar mutuwa duk ɗan ƙasar da ya samu riban abin da gwamnati za ta yi.
Tun kafin tafiya ta yi nisa, maganar sanar da cire tallafin taimakawa wajen sayar da mai a farashi mai sauki a Najeriya ta sa wasu 'yan Najeriya sun fara raki. Malam Lawal Umar mai gazda fetur ya ce janye tallafin taimakawa wajen farashin mai alama ce kawai cewa da talaka dai ake son ganin an ɗaure ɗamarin yaƙi.
Bai kamata a ce tun ranar farkon da shi Bola Tinubu ya ansu mulki da ya tafka kuskuren jawabin cire tallafin mai, manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama a irin wanda suka ɓoye wanda akwai tallafi a cikinsa su fara gallaza ma ɗan Najeriya a wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu ya yi a tashin farko, wanda wannan ne yake sa mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare ganin cewa tamun salon mulkinsa ma za a samu matsala, kuma gashi nan tun yanzu an fara samun matsala. In dai ba laifin shi bane yanzu ya fito fili ya gaya ma al'umman Najeriya su wane da su wane ne ake ba tallafi tun a baya, kuma wannan tallafi sun gano cewa na ƙarya ne shi yasa suka cire. Shi amfani da EFCC a kama waɗancan mutane a kama su a gurfanar da su a gaban kuliya don saboda al'umman Najeriya su shaida cewa gwamnatin ta shirya za ta yi musu aiki na gaskiya.
Sai dai kuma shi wani mai fashin baki dafta Abu Yazid Bashir Rabiu ya ce dama can babu wani tallafin tallafawa talakawa ballantana ma a yi maganar cire shi da za ta kawo caca baki.
Shirin tallafi a waje na waɗannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kurin shi ne za a daina ba su, amma dama ba wani tallafi saboda ba wani dalili da zai sa a sa mutanen ƙasa su biya, domin na ga shi GMD din yana magana cewa za ta kai naira 750
lita ɗaya
naira 750. To shi kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komai sai ya tashi, kin gani idan aka yi haka komai zai tashi wahala zai ƙara abu ne, saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i. To kuma kowace gwamnati a duniya na ɗan yi yawace yawace, kowace gwamnati a duniya akwai basic abubuwa da suke wa mutane domin su samu sauƙi musamman talakawa.
Iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fin iko cewa wa'adin su fa ya fara ramewa tunda an fara kirga musu kwanaki, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1456 domin ko sun riga sun lashe kwanaki hudu cikin wa'adin da za su yi akan mulki. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shirin ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Dauda da kan yi daudalar dawo da muryoyin da sukan sa wannan shiri ya yi auki. Ni Isa Lord Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.